بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. آينا دغتشكين أبندا jarraba wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa bayinsa a cikin kaburburansu, kamar yadda muka yi bayani a jiya. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani, yana tabbatar da su bil qawli thabit, wato da faɗa wanda take matabbaciya, faɗa wanda take wato managarciya, fil hayati dunya wa fil akhira, a wannan rayuwa ta duniya da kuma a rayuwa ta lahira. A nan rayuwa ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya katartar da mutum akan imani da shi Allah, da kuma imani da jakadan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma wato a lahira shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya katartar da bawa tambayar da za a mai a cikin kabari, tambayar da mala'ikai za su mai guda biyu, waɗannan mala'ikan guda biyu wanda za su mai tambaya a cikin kabari shi ne ya amsa ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nema daga wajen shi, saboda a duniya ya yi tauhidi, ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya, da a cikin bauta kuma ya kaɗaita ma'aiki alaihi salatu wassalamu wajen abin da ya shafi harkar biyayya. An gane ku? A hadithi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, hadithin Al-Bara ibn Azib, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Al-Bara ibn Azib yake cewa idza uqida al-mu'min fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah fa dhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Al-Bara ya ce idan aka zaunar da mumini a cikin kabarinsa bayan an je an binne shi, wato waɗanda suka raka gawar wannan ɗan uwa nasu mumini sun fito sun juyo za su dawo daga cikin kabari, za su dawo gida, to daga wannan lokacin yana jin ƙaran takalman shi, mala'ikai guda biyu za su zo su mai sallama, kamar yadda hadisi ya tabbatar cikin Bukhari da Muslim, hadisi Anas bin Malik. To hatta innahu la yasma'u qira'an alihim, har ma dai yana jin ƙaran takalman su wanda suka kasu ka binne shi, wato ba wai sai an jima ba an bar shi ya huta. To a lokacin waɗannan mala'ikan guda biyu za su zo su zaunar da shi, idan mumini ne tsumma shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wato zai shaida ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jakada ne na Allah. Al-Bara yace fa zalika qawluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. To wancananka ita ce ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, Allah ta'ala yana tabbatar waɗanda suka yi imani, yana tabbatar da su da faɗa wanda take matabbaciya, fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya, wa fil akhirati da kuma alahira. Waɗansu kuma suna ganin cewa fil hayati dunya ita ce a kabari, wa fil akhirati kuma a gobe kiyama. An gane ko? Kamar yadda duka al-Imam Ibn Jarir al-Tabari cikin littafinsa Tafsir Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul qur'an, wato ya kawo maganganun na malamai a ƙarƙashin wannan ayar. Na'am.
Wa anna 'alal ibadi hasalatu maktubuna a'malahum,
sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu mu ƙudurci shine mu san da cewa anna hafazatan haqiqa akwai mala'ikai waɗanda suke kula masu kiyayewa alal ibadi akan bayi na Allah wato Allah subhanahu wata'ala ya wakilta mala'ikai waɗanda za su dinga kula da bayin shi waɗanda za su dinga cuɗanya da bayin shi shige da huci cikin gari da cikin daji halin zama a gida da halin zama a bulaguro wato Allah subhanahu wata'ala ya wakilta waɗansu mala'ikai wanda su ne hafaza wato wa anna 'alal ibadi mala'ikatan yaktubuna a'malal ibadi wato haƙiƙa wajibi ne mu kudurce cewa haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala yana da kai waɗansu hafaza masu kiyayewa ayyuka alal ibadi akan bayi na Allah wanda yaktubuna a'malahum suna rubucewa ayyuka na ƴan adam gabaki daya Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alqur'ani wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan Allah subhanahu wata'ala shine mai rinjaye shine mai iko a saman bayin shi kuma yana turo da mala'ikai waɗanda suke masu kiyayewa da ayyukan ku wa yursilu hafazatan kuma yana turo da mala'ikai masu kiyayewa alaikum akan ku wanda za su dinga kiyayewa ayyukan ku su dinga rubuce su Allah ya ce am yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun wato da to suke ba ma jin abin da suke fada a boye da kuma rade radin da suke yi tabbas muna ji mala'ikan mu wato sune jakadun mu suna rubucewa dukkan abin da yake faruwa da gare su duk abin da yake faruwa da gare su suna rubuce shi gabaki da an gane ku ma yalfil iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ba'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wato waɗannan ayoyin gabaki daya suna tabbatar mana da cewa wato mala'ikai kowa daga cikin mu akwai mala'ikai guda biyu a tattare da shi daya a bangaren dama daya a bangaren hagu na bangaren dama kyawawan ayyuka ne kawai yake ta rubutawa duk wani alkhairi da kai shi yake kula da bangaren rubuta wannan kyawawan ayyuka na bangaren hagu shi kuma munana ayyuka to wani lokacin daga cikin mu akwai wanda zai wuni gabaki daya ma mala'ikan da yake bangaren hagun bai ma san abin da ake ba ba tare da ya rubuta komai ba saboda shi wannan mala'ika na bangaren dama wato shine ranar aikin shi ce kawai yana ta cika takardu ya dauki tsawon sati guda mala'ika na dama wato shi a kowane lokaci yana cikin aiki barci kana barci wato yana cikin rubuta lada kana tsaye yana cikin rubuta lada shi kuma wannan mala'ikan wanda yake na bangaren na hagu shi kuma lokacin da zai rubuta sai lokacin da kadan yi katabus kadan karkace kadan kuma in ka dawo kuma Allah sai ya shafi an gane ku idan bawan Allah ya aikata aiki wanda yake na alkhairi anan take ake rubuta kyakkyawa anan take ake rubuta kyakkyawa amma in ya aikata asha aiki na sharri ba kai tsaye ake rubuta shi ba wato ana daukan dan lokaci a dan daga mai kafa a gani shin ya tuba ko ba zai tuba ba idan ya tuba shikenan ba za a rubuta ta ba in bai tuba ba kuma sai a dan rubuta shikenan a fice gobe an gane ko shi yasa yawanci a cikin mu'minai a cikin bayin Allah na gari mala'ikai na bangaren dama sun fi yawan rubutu sosai sama da mala'ikai na bangaren hagu saboda mala'ikai na bangaren hagu su he ta samu ne su kuma na dama-dama a samar da ke a kowane lokaci a cikin rubutu suke ka je ka daga gida ka huto za ka je ka ziyara yana cikin rubutu kirkirkirkir har ka je ka dawo da ka dawo kawai kai tsaye kawai an yi kiran sallah ka yi alwala za ka tafi masallaci don taku ɗaya da za ka yi duka rubucewa ake da daraja da ɗaukaka da lada da shafewa kusa kure duka ana ta yi ka je ka yi sallah kana sallah maimakon ka tashi ka dawo ka ce a za ka tsaya yau akwai wani malami da yake lecture bayan az-zuhr zuwa al-asr an gayyaci wani babban malami kace to sai dai bayan al-asr za ka fita a wannan lokaci yanda kake zaune ba komai kake rubutawa ba to shi kuma yana nan ka rubutu yake malam Musa an yi kaza 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 shikenan bayan al-asr ka fito ka leka ka karfe 4 da ɗan mintuna ka ci shau yara yanzu haka suna jirena ka garzuwa hallo ka zo ka ayi a shiga fafatawa bakin magruba an je an yi sallar magruba hallo a je a shiga tukuri na bayan magruba to kaga baki ɗaya rayuwar taka wato a kowane lokaci mala'ikan ka shi kullum a cikin rubutu yake na bangaren dama to shi kuma na bangaren hagu bai ma samu abin da zai rubuta ba baka je ka zauna ba inda zaka dan hudu wani abu wanda zai rubuta shi yayi shiru kawai ya zama dan kallo ya zama daga cikin mushahiduna an gane ko kawai sai dai ya dinga ganin mala'ika na bangaren dama yana ta rubucewa yana ta wato fafutuka to haka ya kamata a ce mun kasance mala'ikai waɗanda suke bangaren dama ya zamanto wato sun fi rubucewa ayyukan musamman da mala'ikan da suke bangaren hagu saboda duk wanda mala'ika na bangaren hagu ya fi aiki a kan shi wato akwai matsala an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun na'am shay'un min zalik malan yace wani abu daga cikin abubuwan da waɗannan mala'ikai suke rubucewa dukkan abubuwan da mala'ikai suke rubucewa komun kankantar shi la yasqudu an ilmi rabbihim wato baya faduwa game da sanin ubangijinsu wato ba wani abin da Allah subhanahu wataala yake umartar mala'ikai da su rubuce a bangaren haƙin dan adam wanda Allah ta'ala yana jin tsoron wato ya tafi daga gare shi ba wani abin da Allah bai sani ba wannan ana yi ne saboda kafa hujja akan shi dan adam kin ba wai shi Allah subhanahu wataala ba Allah ta'ala wato ya san komai jumlatan wa tafsilan ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar fayajtami'una fi salati subhi wa salati al asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun maiki alaihi salatu wassalamu yace wadansu mala'ikai suna musanyar ayyuka a cikin ku mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wadansu aikin su suna hawa ne wato a kwana ne za su yi akan ku waɗansu kuma wuni ne za su yi tare da ku a kullum kawai haka ne mala'ikai na safa daban na dare daban na sahe daban na dare daban to idan suka zo in na sahe suka zo ka kyautata baƙuntarka da su in na dare suka zo ka kyautata baƙuntarka da su kyautata baƙuntarka da na safe shine ka halarci sallar asubahi kyautata baƙuntarka da na maraice shine ka halarci sallar asar an gane ku idan ka tafi sallar asubahi tana tsawa ne ku yi sallar asubahi tare da su ana sallar asubahi tare da su shikenan wannan ka kyautata baƙuntarka da su wato gamuwarka da su ta farko ka musu goma ta arziki to shikenan a wannan lokacin za su fara rubucewa ayyuka masu bangaren dama kenan za su fara kyar shikenan a shiga aiki ƴan marece su ma suna durowa an yi kiran sallah suke zawa da su ake lasa an gane ku yanzu wanda su kuma suka zo suka wuni tare da ku ba sa shiriya sai bayan an gama la'asar sun miƙa takaru a hannun wanda suka zo su bayan an gama la'asar sun ce to gashi shikenan za su koma kuma wajen Allah idan suka je wajen Ubangiji ta'ala Allah ta'ala zai tambaye su yace kayfa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina Allah ya fi su sanin abin da bayan suke ciki zasu ce ya ubangiji taraknahum wa hum yusallun, mun bar su suna ta sallah yanzu, wa atainahum wa hum yusallun, kuma lokacin da muka tarda su ma suna sallah, wato Allah a jikansu a gafarta musu. To wannan shine abinda wato malaikai za su dinga rubucewa, ba wani abu wanda yake faduwa game da sanin ubangiji subhanahu wata'ala, komai Allah subhanahu wata'ala ya san da shi jumlatan wa tafsilan, laysa hunaka shay'un yakhfa 'ani Allah ta'ala. An gane ku, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wata'ala ya san wato ido wanda take ha'intacciya, wanda take munafukar ido, da kuma abinda zukata suke boyewa, duka Allah subhanahu wata'ala ya san da shi. Inna Allah la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'i. Allah ta'ala ba wani abu wanda yake buya a gare shi, abun a ƙasa ne yake ko a sama, ba wani abun da yake buya ga Allah ta'ala, komai Allah subhanahu wata'ala ya san shi jumlatan wa tafsilan, abinda ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu, abinda ya kasance a baya nan da shekaru 10,000, nan da shekaru 5,000, nan da shekaru 4,000, Allah subhanahu wata'ala ya san shi. Ba irin wanda yanzu in aka tuntube ka bane wani abu da yawa kana ma nan da shekara daya, ka raka cewa ma kai kamanta. Abin da yawa kana nan da sati daya ka ce kamanta. Kun yi magana da wani, in kuka haɗu da shi ya ce ya ni wannan abin, ka ce okay, na manta wallahi. To Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya kasance a baya ya riga ya san da shi. Kuma wa ma yakunu, abin da yake kasancewa a yanzu, abin da yake gudana fi'ili mubari'i, shi ma Allah ta'ala ya san da shi. Wa ma lam yakun, sannan kuma abin da a gaba ne ma zai kasance din, abin da bai kasance a yanzu ba mustaqbal ne, law kana kayfa yakunu, inda zai kasance ta kaga zai kasance, wannan duka Allah ta'ala ya san da wannan. Ba wai abin da muke aikata a yanzu bane Allah ya san da shi kadai, a'a, har wanda za mu aikata a gaba, wanda mu ba mu da lasisin shi, wanda yanzu inda za a baka takarda a ce ka rubuta gabaki daya a yau aikin da zaka yi, zaka rubuta, amma daga karshe zaka ce wannan abin da muke so ne mu tabbatar da shi a yau in Allah ya so. Zai iya yiwuwa a cikin rubutun da kai gabaki daya ka samu injazi, wato kai injazi shine ka zartar da komai, na zaman to ka gudanar da komai din daidai. Zai iya wa cikin wanda ka rubuta din bai huce ka dauki biyu cikin 10 ba, saboda Allah bai kaddara waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ba, wannan shaci faɗi ne kawai kai ta rubutawa. An gane ku? Zai iya yiwuwa a ciki ka ci nasara samun 5-5 ba za ka same su ba, zai iya yiwuwa kuma duka ma ɗaya ma ba za ka yi ciki ba, wannan Allah subhanahu wataala ya san da afkuwar wannan duka gabaki ɗaya. Shi yasa al-insanu yukhaddid wallahu yuqaddir, dan adam shi abinda ake bukata da gare shi a kullum ya zamanto yana cikin tsari, a kullum yana da tsari. To idan ka tsara, in Allah ta'ala ya kaddara ci cimma nasara akan wannan al'amarin shikenan ka tafi akai, amma kale zamanto kai kawai baka da tsari, baka da tsari a kullum, kawai abinda yazo maka da farko shi zaka yi, daga baya kuma sai kai tunani wanne ne na biyu, wanne ne na uku. A kullum in ka je gida ka kwanta ka tuna abin da kai a yau mai kyau da maras kyau, in mai kyau din ya fi yawa ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, munanan naka kai istighfari, Allah ta'ala ya gafarta maka. Sannan kuma a yi shirin gobe, da ake cewa ana wankan dare ne dan gobe, saboda gobe ake wankan dare, to a yi shirin gobe abin da za a tashi da shi, kusakulan da aka yi ta yi a wannan ranar, to sai a yi kokari a gobe kada su faru. An gane ku, wannan shine abin da ya kamata a ce an yi ta kula da su, amma ba wani abin da yake faduwa game da sanin Allah subhanahu wataala. Na'am.
Wa anna malakal mauti yaqbidu al-arwaha bi'izni rabbihi. Wa anna khayral quruni al-qarnu alladhi ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama wa amanu bihi. Thumma alladhina dunahum thumma alladhina dunahum.
Wa to shikenan. Malam yace wa anna malakal mauti, sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu mu kudurici, wajibi ne akan mu mu kudurce anna malakal mauti haqiqa malaikan mutuwa yaqbidul arwaha wato yana amsar rawuka na bayin Allah gabaki dayan su bi izni rabbihi wato da umarnin ubangijinsa wannan wajibi ne akan mu mu kudurce haka a cikin zuciyarmu malaikan mutuwa baya da incin ya taba wani daga cikin mu face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi damar ya taba wani daga cikin mu akwai wato maganganu akan cewa malaikan mutuwa sunan shi Azra'ilu waɗansu suka ce sunan shi Abdul Jabbar to amma duka cikin waɗannan maganganun guda biyu ba wanda ta inganta zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam abin da yake sananne kawai sunan shi shine malakul maut mala'ikan mutuwa ba Azra'ilu ba Azra'ilu bai tabbata a hadisi ba kamar yadda bai tabbata a alqur'ani ba an gane ko sunan shi malakul maut kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi da hakan a cikin alqur'ani abinda Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una wato a wannan aya ta cikin suratu sajada Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina wato amsar rawuka zuwa ga shi mala'ikan mutuwa yace kace da su mala'ikan mutuwa shine yake amsar rawukan ku wanda aka wakilta shi da amsar rawukan naku sannan kuma daga ƙarshe zuwa gare mu ne ake dawo da ku thumma ilaina thumma ila rabbikum turja'un sannan kuma zuwa ga ubangijinku ne ake dawo da ku a duk wanda ya saka haka a cikin kanshi wato ya san cewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne makoma take to akwai fa'idodi guda biyu a cikin sa fa'ida ta farko tunda yace ya ubangiji makoma gare ka take to lalle ya san cewa dama mafarko din ma daga Allah subhanahu wa ta'ala take an gane ko farko din daga Allah subhanahu wa ta'ala take shi yasa ya zamanto mai almarji'u makoma din ta kasance zuwa gare shi an gane ko sannan kuma in ya zamanto a kullun bawa yana sakawa kanshi cewa za a mayar da shi zuwa ga Allah ta'ala to dole ne ya kyautata ayyukan shi dinga ayyuka na alkhairi wanda za su tsamar da shi daga azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala su kusantar da shi daga rahama ta Allah saboda a kullum abinda za ka dinga yi shine ka dinga yin aiki na alkhairi amma ba don wannan aikin naka ba shi kadai zai iya shigar da kai aljanna ya tsamar da kai daga wuta za a shigar da kai aljanna ne a nesantar da kai a tsamar da kai daga azaba ta wuta da rahama ta Allah ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowanne ɗaya daga cikin ku ba zai shiga aljanna ba da aikinsa ba wani wanda aikinsa ne zai shigar da shi aljanna lan yudkhila ahadun minkum amaluhu aljanna ba wani wanda aikin shi ne zai shigar da shi aljanna daga cikin kowa qalu wala anta ya rasulullah sahabai suka ce ya ma'aikin Allah har ma kai aikin ka ba zai iya shigar da kai aljanna ba zala ce wala ana illa an yatahammadani Allahu bi rahmatin minhu an gane ku yace har ma ni din sai dai in Allah subhanahu wataala ya lullube ni da rahamarsa to kuma sai in shiga wanudu an tilku aljanna uri tumuha bima kuntum ta'maluna da wannan hadisin da wannan ayar daga wajen fasara wato a zahiri kamar sun sha sun ci karo da juna ba ko alama ba wani cin karo da juna a tsakankaninsu ko na kusa ko na nesa idan ko kuma akwai wata ayar risala da Ibn Rajab alhamdulillah yayi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama akan wannan mas'ala din wato za ku korewa kanku za ku kore a kanku za ku kore a bakinku kuda a wannan mas'ala din an gane ku sannan kuma wato a waɗansu ayoyin na alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina amsar rawuka na bayin Allah zuwa ga jakadin shi ba wai jakada ɗaya ba ba zuwa ga malakul mauti ba وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هذا هو قراءة الجمهور. توفيه رسلنا قراءة حمزة كنغو وتوفته رسلنا وتوجكادم مسنا أمسال الله وقنش أنغاني jakadun suna amsar rawukan shi, wato mala'ikan da aka wakilta da amsar rawuka. Sannan kuma a wani gurin zamu ga cewa Allah ta'ala ya jingina wato asnada qabdar ruhi ilayhi ta'ala. Allah ta'ala ya jingina amsar ran zuwa gare shi da yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. الله تعالى shine yake amsar rawuka na bayin Allah a lokacin da zasu mutu, ma'ana lokacin da zasu yi barci. Wallati lam tamut, wanda kuma Allah bai kaddara mutuwar ta ba, sai amsharin ta shi manamiya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, a lokacin mutuwar su da kuma waɗanda ba za su mutu ba, Allah shine yake amsar rawukansu a lokacin barci. Fa yumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Wato a lokacin da muke tarjamal wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza, har zuwa ƙarshen aya ni magana akan cewa wato qabdul arwah, akwai hunaka ruhun ma'rufun lana, hunaka nafsu tamyiz, wato ruhu tamyiz, wanda wannan duk wanda yake barci ana dauke mai shi ne. An gane ko? To shine ana Allah subhanahu wa ta'ala fada. Kaga a waɗannan guraren guda uku dukkaninsu Allah ta'ala ya jingina amsar rai zuwa ga wato wani kaso ba ga wani ba. A na farko qul yatawaffakum malakul maut, wato ya jingina shi zuwa ga mala'ikan mutuwa, wanda wannan kawo shine aikinsa. A na biyu ya jingina shi zuwa ga wato mala'ikai da yawa, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna. Na uku ya jingina shi zuwa ga kanshi. An gane ku? To wannan dukkanin su babu cin karo da juna a cikin su. Yanda za a yi hada tsakankanin su, kamar yanda malaman usul suke cewa idza amkana al-jam'u fala yusaru ila tarjihi. An gane ku? Indai masalan nan zai iya yiwa a hada ta, aya da hadisi sun ci karo da juna, amma zai iya yiwa a hada su duka a yi aiki da su, to ba a tashi a ce a samu wannan nasikh ne wannan mansukh ne, ba a yin tarjihi. Indai idza amkana al-jam'u kenan, in zai iya yiwa a hada zakankanin su a yi aiki da su, ba za ka ce wannan ayar nasikh ce ba wannan mansukh. Saboda الناسخ والمنسوخ دولة سيكا سمي سيان سمي معرفة المتقدم والمتأخر نزولا كسان وان دي زو دا فرقو دا وان دي زو دا كرشي فانقلن سبكا فاما ينزو سيكا سامو عديثي ياتي اي غبسون ياتي اي يم يا ذاكي كهذا دا كان كانونسو اكوي اتو ابوبوان دا اكي نجمع دا كان كانن الدلائل jami'i da kankanin dalilai hada kansu. In ka samu ya fada ɗaya daga cikin waɗannan za a iya hada su, wallahi alhamdu. In baka samu ba sai ka samu kuma wajen bangaren tarjihi. To tarjihi ba kawai rana kai tsaka bane za ka zo ka ce kawai wannan ai yafi inganci sama da wannan. So shi ma akwai adawa tana shi, akwai wajen sama da wato murajjih guda 20 da malamai suka kawo shi, wanda dole sai ka kula da wannan sannan kuma za ka yi tarjihi, ba wai kawai a haka za ka yi tarjihi ba. To anan isnadu qabdir ruhi ila malakil maut, wato wannan saboda wannan shine aikinsa. An gane ko? Al mubashir lil qabdi, wato shine mala'ikan mutuwa, saboda wannan shine yake sananne a wajenmu, wato mala'ikan mutuwa shi yake amsar rawukan kowa da kowa. Sannan kuma da Allah ta'ala ce ata idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriduna, anan yayi isnad din ta zuwa ga wato jakadin shi ba mala'ika ɗaya ba. Wato saboda kowanne rai in za a dauka na mumini, akwai mala'ikai wanda suke rakowa mala'ikan mutuwa, akwai ɗan rakiya irin yanda in za a kawo amarya ba ita kadai ake kawa ba ba ita kadai take kawa kanta ba a ita ce mahallu shahidin eh za a ce an ka amarya ka tabu ji an ce an ka gororon amarya da fari eh ka ji an ce gororon amarya ne kadai suka zo eh an goran shi ya baci amma ka ce an ka amarya shikenan alhamdulillah an gane ko to lokacin da za a amshi ran bawa mumini to akwai mala'ikai waɗanda suke na rahama wanda suke rakowa shi wannan mala'ikan mutuwa idan suka rako shi wato za su shigo cikin siffa wanda suke kikkiawa da kanshi da nagarta shi yasa a lokacin yana suna shigowa wajen wannan bawan mumini to shi wannan bawan mumini shigowar su za ta kade mai hankali akan ku ya mamanta da ku saboda yana taryan mala'ikai ne ku dinga ganin idan shi yana kallon sama ko wani abu makamancin haka to sun zo su kenan to waɗannan rakiyar da za su yi ɗan rakiya saboda su ma a ɗan ba su wani haƙƙi nasu kar su ga an hammashe su ba tare da an yi bayanin su ba sai Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriduna to sannan kuma jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato saboda Allah shi ne mai ba da umarni mai ba da hannu kamar yanda ya aka wannan kalas da aka ce wa yayi ta in ka ce ba zun yayi ta saboda shi da ya shi ne ya bada kwantar liyin nata da ya bada kwantar liyin nata ga mai kudi shi wannan mai kudin shi ma sai ya samu laburori ya saka su kai wannan aiki an gane ku in ka ce laburori wane yayi wannan ginin ka ce ko ka diba ka ce wannan isu yayi wannan ginin kai gaskiya cikin cewa shi yayi ginin wannan saboda shi ne bashar alfi'la in ka ce kadi ba ka ce alhaji lawali shi ne yake aikin wannan alhaji lawali tata saboda shi aka baiwa kwangilarta kenan na uku in ka ce na sama da shi yake saboda shi kuma wancan shi ne ya ba da kwangilar an gane ku to wannan shi ne abin da ake nufi da wato waɗannan ayoyin gabaki ɗaya na farko in aka jingina zuwa ga Allah saboda shi ne alfa'ilu fil haqiqa shine mai bada umarni ayi ko kar ayi shi yasa aka ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mauta na biyu da aka ce malakul mauti shi kamar labura ne shine aikin da yake na uku da aka ce jaatu tawaffatu rusulna hatta idza jaa atuhum rusuluna ya tawaffunahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah wannan saboda wato ɗan rakiya kenan eh su ma kala jale su a share da idan kafiri ne za a je a amshi ran shi to shi ma ba akwai mala'ikai na azaba wanda ba fara'a a huskarsu kana ganin su ma alaiha ghilazu shidadu la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna kana ganin su ma ka san ba rahama suna shigowa da ganin su da zai ga baki ɗaya zai rikici inda ana dan hira da shi kawai zai dinga hahaburawa wani lokacin kaga ya maka kanshi da katanga an rike shi da ket mutum uku za su rike shi amma a da mutum ɗaya in ya rike shi baya iya motsa mutum uku za su rike shi masu ƙarfi a gidan amma sai yana in yayi wani wuzgal sai ya zubda su saboda abin da ya gani su ba su gani ba inni arama la tarawna ta shedana iblis lokacin da aka je yaki da ya ga mala'ikai sun fara sauka duk ya ce a najin ya kafa wa idza zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum to falamma tara'at al-shaytan nakasa ala ajbai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna yace kai wannan mala'ika bana shiga ba su je su kashe ni yace share daya ya bar su su suke yi kayansu ya tabo musu hada daga karshe kuma yace share daya su suke kayansu an gane ku to shine haqiqa mala'ikan mutuwa yana amsar rawuka na bayin Allah subhanahu wa ta'ala wato da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala din baya katsalandin ya amshi ran wani daga cikin bayi na Allah kalkai tunanin cewa sai mutane fa ko wannan a wannan da zaka kashi cirnaka da zaka kashi shi ma yana daga cikin wanda mala'ikan mutuwa ne yake amsar ran shi an game ko karkatana karkai tunanin cewa sai babban rai irin su saburo da zaka yi ka kashe uku ko hudu in kai ka tari to wannan shi ma ji ne amshire shi kai kawai ka buga hannun ne an game ko an kaddara zaka buga hannun sababin kashe sai shine buga hannun amma ko mala'ikan mutuwa shi zai amshira hukun su to ba wani yanzu wani cirnakan za ka gani yanzu ya huce ta gaban ka lafiya kalau saboda lokacin mutuwa shi bai ba ka kyale shi ya tafi ya cika shin kanshi eh amma wani tun daga can zaka tsinkaye shi kana na azumi zaka tsinkaye shi daga can amma ka tashi ka je wancan gale je wa wani keta ka je ka kashe shi wani sai ya cije ka bayan ka dan zazzaga ya fito sai ka Allah shirye ka saboda lokacin mutuwa bai ba wani kuma abin da ya baka za ka kashe shi to haka ne ko saburo ko menene wato Allah ta'ala shine yake amsar ran shi ba wani abin da yake gagarar Allah subhanahu wa ta'ala to sannan kuma yace wa anna khairal quruni alqarnul ladina ra'aw rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amanu bihi wannan shine matashir maganar tamu wanda abin da ya sa muka dan ja baya kadan saboda abin da ya shafi bangaren sahabbai da tattaunawa akan wato zamanin sahabbai wato zamani na annabta wato yana da kyau a gobe mu dan yi bayani akai da kyau shi yasa muka dan raba karatun biyu a gobe insha Allah ta'ala za mu tashi akan abin da ya shafi zamani na ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma sahabbai da gogurmayar da suka bada da kuma hukuncin wanda yake cin mutuncin sahabbai wanda yake fada musu magana da kuma wato yanda ya dace a ce mun yi mu'amala da sahabbai ta bangaren abin da ya gudana a tsakankanin su na rashin jin dadi da kuma yanda ya kamata a ce al'umma sun kasance a game da magabatan su wannan duka insha Allah subhanahu wa ta'ala a gobe za mu tattauna akan shi saboda karatun yana da kai dan tsawo shi yasa muka ce to ayi hakuri a gobe insha Allah ta'ala za mu tashi da kan wa anna khairal quruni القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا القدر كفاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر على ما يشاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك